ربنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سعودوا وأننا نصافية تلاهدي يو شادايا قوات رمضان باي هجرم مزو صلى الله عليه وسلم شكرا دو ودر يهدو da 44 wanda kuma ya dace da 2 ga watan 4 hijiran miladiya 2023 ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma jiya cikin hukuncin Allah mun kammala suratu al-hujurat yau za mu fara farkon suratu qaf insha Allah kafin haka akwai tambaya guda ɗaya da zamu karanta a tambayin tana cewa malama a taimaka ko muna so a taimaka a mana bayani akan sallan da mata suke bi na jam'i ana musamman a sallan juma'a ta iya yiwa ana cikin sallah a ɗauke wuta ko kuma a samu matsala na amsa kuwa ya zama an samu matsala na sikika ba a jin abin da liman yake kuma kila suna nesa da maza balle su ji kabarbari masu isarwa to a takaice dai mutum ne yana sallah ya daina jin muryar liman idan wuta ne sai aka dauke kana nesa inda baka jin me ake ciki ka kai ka shiga rudani kenan duk da an yi tambaya akan sallar juma'a to ya hukuncin mutum ya zai a wannan lokaci to wannan matsalar malamin fiqihin musulunci sun tattauna abu wanda yake makamancin wannan tun a baya da wannan ne malamai na wannan zamanin musamman samahatul allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen Allah ya mishi rahama aka tambaye shi game da mutun yana bin sallan juma'a sai aka dauke wuta ko sauti ya yanke ya makoman sallan shi kuma ya zai to ga amsan da Ibn al-Uthaymeen ya bayar Allah ya mishi rahama yace idan qata'a sautul imami wa farada al-insanu 'ani imam fa salatuhu sahiha sai yace idan ana cikin sallah sai sautin liman ya yanke an dauke wuta ko speaker ta samu matsala ka daina ji shi sai zamu ka zama kai kadai sai ka ci gaba da sallan kai ce sallan ka tayi sai ce li annahu ma'zur saboda kai kana da uzuri bayan da zaka sai dai ka ci gaba da sallah to sai Uthaymeen yace Allah mishi rahama sai ce lakin law faradna anna hadha fi salati al-jum'a wa qata'a as-sawtu fi rak'ati al-ula sai ce idan muka ce wannan ya faru ne a sallar juma'a a raka'a ta farko ana karatun fatiha ko karatun sura ko ana ruku'u sai wannan abun ya faru ko ma ana sujjada ta farko ba a yi ta biyu ba abun da ya faru a cikin raka'a ta daya to baka samun raka'a kuma sai ka samu sujjada guda biyu ina fata an gane sai an yi fatiha da sura da ruku'u da sujjada biyu an dago shine ka samu raka'a daya duk abun da ya faru kafin a dago daga sujjada ta biyu to baka samu raka'a ta daya ba kun gane abin da ake nufi to sai wannan matsalan ta faru a cikin raka'an farko sai ya ce ya zaka yi sai ya ce a wannan lokacin wa farada al-insanu 'anil imam fa innahu la yusalli jumu'a ba za ka ci gaba da sallar juma'an ba saboda baka samu raka'a ko dai ba sallar azhar zaka yi kun fahimci wannan abin da kyau domin in ka zo masallacin juma'a baka samu raka'a ko dai ba kazo an dago daga ruku'u raka'a ta biyu to a lokacin sallar azhar zaka yi dan baka samu komai a sallar juma'an ba matukar kazo an dago daga ruku'u a raka'a ta biyu ya halatta kai kabbara ka bisu ayi sujjada da kai a tahiyya ayi sallama idan ka miƙe raka'a hudu zaka yi na sallar azhar amma in kazo ka samu raka'a daya shine in akai sallama zaka karo raka'a daya ka samu sallar juma'a ina fata an fahimci wannan abin da kyau wannan shine hukuncin wanda yazo sallar juma'a bai samu raka'a ko dai ba hukuncin da ke kan shi sallar azhar to haka nan in ana cikin sallah sai aka dauke wuta ko speaker ta samu matsala ka daina jin imam a raka'a farko to a lokacin sallah azhar zaka cika sai ce amma idan mutun ya hakan ya faru walau in qata'a fi raka'ati thaniya amma in sautin ya yanke ne a raka'a ta biyu sai ce atamma hajmu'a sallan juma'a zakai bi ma'ana an gama raka'a ta farko a cikin raka'a ta biyu sai aka samu matsalan dauke wuta ko ka daina jin liman raka'a da zaka cika kawai Allah sa kun fahimci wannan abin da kyau dan abu yana da muhimmanci dan yana yawan faruwa to a takaice dai wannan shine a hukuncin wanda irin wannan abin ya faru da su amma Allah taimaka ana dauke wutan aka dawo da shi shikenan sai ka ci gaba da bin su amma in dai ya dauki lokaci ka dan jira ka ji shiru kila har an yi ruku wan dago sai ka ci gaba da sallan ka irin ka samu raka'a daya ka ƙara raka'a daya kai sallama in sallan juma'a ne in a cikin raka'a ta farko ne baka samu raka'a ko daya ba a lokacin sallar azhar zaka yi wannan shine hukuncin to malamai wannan zamani shine fatawan da suka yi game da abin da ya shafi amsa kuwa to sun kaman samu wannan abun ne ta maganganun malamai magabata suka ce idan kuna tafiya a jirgin ruwa musamman ga jiragen ruwa kwale-kwale haka da yawa ya halatta ku jami'i wanda yake liman din jirgin ruwan shi yana gaba in mutum ba ya zo na wurin da kogi yake ba zai gane abun ba ina fata an gane irin kananan jiragen ruwan nan kwale-kwale ya halatta a jera su da yawa a yi sallar jami'i kuma ana tafiya ina fata an gane to sai zamto ana cikin wannan sai iska ko guguwar ruwa ta taso ya zamo liman yayi wani wuri yayin ruwa ya dauke liman yayi kudu da shi a takaice da kun rabu da liman to ya za ku yi a wannan lokacin to shine maganganu da dama da malami suka kawo kamar da imamul qarafi ya kawo cikin az-zakhira haka nan in ka duba kitabu shamil na fiqhul malikiya fi fiqhil imam malik da kuma wasu littattafai na fiqhu zaka ga sun ci a irin wannan yanayin in hakan ya faru hukuncin shine in kun samu wani ku in kuna da yawa ya halatta ku sa wani ya kada samu ku sallah zai zamto kaman hukuncin ana sallah ne alwalal liman ta yanki kaga wani za a gabatar da ci gaba da sallah ina fata an gane ko ana cikin sallah liman ya fadi ya rasu za a gabatar da wani ne a cika sallah ba za a ci a yanki sallan ba to waɗannan hukunce hukuncen malamin fiqhu da shine malamin suka bada irin wannan amsan Allah ya sa mun fahimta Allah ta'ala ya ganar da mu na'am kamar da nace zamu tashi a farkon suratu qaf yace wai kamar waɗanda sautin ya yanke musu ba samu raka'a ko daya ba amma gashi an fara juma'a da su kuma an ce a wannan lokacin su ba za su yi juma'a ba sai dai su yi azhar in kai kadai ne ma azhar za ka yi to ya sun samu ladan sallar juma'a Allah zai ba su ladan niyya ina fata an gane na to wanda suke gida da wanda suke misali a ce akwai masallatan mata da suke nesa da masallaci a wasu wurare kaga hukuncin zai iya shiga wannan sannan bin hukuncin bin sallah daga cikin gidaje ga mata akwai malaman da suka hana akwai malaman da suka halatta ina fa akwai sabani wurin malamai ba matsala ce da malami suka ittifaki wajen rashin halicin ta ba dan akwai malaman da suka ce an samu ana gidajen da suke makwabtaka da masallacin annabi ana bin sallah ina fata an gane to sai suka ce idan sharadi guda biyu ne na farko ya zamto kina jin karatun liman kina jin kabbaran shi ba kawai ladan yake bi ba Allahu akbar ke ma ki bi ya zanto abinda liman yake yana kai muku shine abu na farko abu na biyu ya zanto gidan ba a gaban masallaci yake ba yanzu duk gidan da ke nan bai halatta su bi masallacin nan sallah ba sai dai gidan da ke gefen kudu gefen arewa da kuma yamma ba a so ya zama gidan yana gaban masallaci bisa zance mafi inganci ba a sallah a gaban liman a bisa kauli rajihi ina fata an gane a wasu mazahib sun ce ana yi in ka je masallacin Madina a Makka a Saudi Arabia zaka ga akwai alamu da ake sawa ta karkai sallah anan kamar nan gaban liman ne in kuna kallon sallan tarawih yanzu haka a dakin Ka'aba na Makka, za ku ga daga inda liman ke tsaye har santan Ka'aba ba wanda zai tsaya a wurin yayin sallah, sai dai masu dawafi wurin gaba ɗaya tarewa ake, sai dai ku yi sallah a gefe da gefen liman. Koda misali kana can wurin ba daukan kana gaban liman, gaban liman shine a santan shi zuwa jikin dakin Ka'aba. Kun fanci abin da nake nufi? To kaga duk cikowan haramin Makka, millions of mutane da suke wurin, duk da haka babu laruran da yasa suka bari ake shiga gaban liman a yi sallah. To ina ga mu kuma wanda misali babu wani dalilin yin haka, Allah ya kiyaye. Amma kar ku manta fa misali bin jami'i daga gida, ana karfafan mata su yi ne idan mace misali bata iya fita sallar tarawih ba saboda wani dalili. Su da galibi tarawih in kai kadai ne akwai kasala, ina fata kun gane, yi a jami'in yana dan baka karfin gwiwa na kai. Amma babu wani dalilin bin sallar farilla daga gida, mace ta sallar ta ita kadai ya mafi, ina fata an gane. Ba a so sallar asuba, azhar, asr, maghrib, isha kina bin masallaci sallah, domin hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam, mace ta yi sallah a cikin ɗakinta ya fi falala akan ta zo masallacin annabi. Yana magana da matan da suke Madina, ina fata an gane a wannan lokacin. To kaga in aka ce masallacin annabi, ina ga masallacin Bolari ko na Tudun Wada ko Fantami misali, ina fata kun fahimci wannan abin da kyau. Ke sa mace ta yi sallanta a gida ita kadai ya fi falala, amma ana karfafan su zuwa sallan tarawih, sallan idi, ire-iren waɗannan, saboda taron mutanen yana ƙara ma. Kaka man sallar idi, annabi ya ce ma mata su fita har da wanda ba sa sallah su je, saboda su halarci addu'o'in musulmai. Ana addu'a suna cewa amin da kuma gafaran da Allah ke yi, su yi tarayya da mutane a ciki. Amma sallon sauran salloli guda biyar, sallan kike kadai yafi falala insha Allah. Allah ya sa mu dace. Za mu tashi a farkon suratul Qaf insha Allah. Mai Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
وبنجي سبحانه وتعالى يا بود أن السورة من البركة. Allah subhanahu wataala ce Qaf. Wannan sura haka sunan da yake suratul Qaf, babu kuma a bisa zance mafi karfin dalili, saboda hadisai da suka tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa daga sahabban annabi athar, kamar da Imam Muslim ya rawaito da wasu malamai, haka sahabbai suke kira da suratul Qaf. Wannan shine sunan wannan sura. Abu na biyu a cikin jerin surorin Al-Qur'ani mai girma ita ce sura ta 45, in ka dauko lissafi daga Baqara, daga Fatiha kenan, yawanci daga Baqara ya shiga bakin mu, saboda haka Bahaushe ke fada daga Baqara zuwa Nasi, amma Baqara ita ce sura ta biyu cikin Qur'ani, ina fata an gane. In ka dauko daga suratul Fatiha suratul Baqara kana ci tafiya, Qaf ita ce ta 45 a jerin ainihin mushaf da ke hannun musulman duniya. Abu na uku dangane da ainihin a wannan sura, a wajen sauka kuma ita ce sura ta 34 wurin sauka. Idan ba ku manta ba, lokacin da za mu fara suratul Hujurat mun yi wannan magana cewa saukan sura daban a wajen lissafi da kuma lissafin jerinta a Qur'ani daban, ina fata an gane. Tunda wasu daga cikin malamai suna ga suran da ta sauka ta ƙarshe a Qur'ani ita ce suratul Ma'ida, amma kuma ita ce sura ta nawa a Qur'ani? Sura ta 5. Ina fata an gane. Baqara, Fatiha, Baqara, Ali Imran, An-Nisa, sai Al-Ma'ida. To ita ce sura ta 34 ta sauka ne bayan suratul mursalat, sannan bayan ta kuma sai suratul balad, la uqsimu bi hadzal balad. Kaga tana tsakanin wal mursalati da ainihin la uqsimu bi hadzal balad a wajen sauka kenan. Amma a wajen jerin surori da aka jera a yanzu ita ce sura ta 40 da nawa 45. Sannan wannan surar na daga cikin falalanta, annabi na yawan karanta ta a hudubin juma'a. Wata daga cikin mata sahabiya, Allah kara mata yadda, kamar da yazo cikin sahih muslim, tace ban koyi suratul qaf in karanta ta ba sai daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ina yawan karanta ta akan minbari ranar juma'a. Sannan annabi na yawan karanta ta a sallan idi, ya zo a hadisi ya karanta ta a sallan asuba. Duk wannan yana daga cikin falalan wannan sura, suratul qaf. Sannan Allah ya buɗe ta da qaf, shine qafun in mun a karatun alifun bawun, haka ne ko? To alqur'ani akwai surori guda 29 wanda Allah ya buɗe su da hurufu al-muqatta'a ko hurufu al-mabani, a ciki sun kasu kusan kaman kashi 5. Waɗansu suran Allah ya buɗe su ne da harafi ɗaya tak, kaman qaf. Sai wanne kuma? Sai nun, suratul qalam. Daga nan sai sad, suratul daud ko kuma suratul sad. Waɗannan su ne guda 3 Allah ya buɗe su ne da harafi ɗaya tak. An fahimci wannan abin da kyau? Guda 3 kenan ko? A cikin 29 saura nawa? Saura 26. To sai surori guda 9 wanda su kuma suka fara da harufa guda 2. Daga ciki akwai Taha ta farko kenan, akwai Yasin, sannan akwai Tasin, ya kama nawa? 3. To akwai kuma guda 6 wanda kuma su duk abu ɗaya ne, su ne Hamim. Ta farko ita ce suratu Ghafir, Hamim ta 2 ita ce suratu Fussilat, Hamim ta 3 suratu Zukhruf, sai Hamim ta 5 ita ce suratu Ad-Dukhan. Ta 4 kenan ko? Sai ta 5 Hamim suratul Jasiya, sai ta 6 Hamim suratul Ahqaf. Waɗannan su ne surori guda 6, Hamim da kuma Taha da Tasin da Yasin, sun zama su 9. Allah buɗe su da harufa guda 2. Ya zama mun samu guda nawa? Guda 12. To sai akwai surori kuma guda 3 wanda su kuma Allah ya buɗe su da ainihin harufa. Akwai surori guda 13 nake so na ce, da su kuma suka fara da harufa guda 3. Kun ga mun samu masu harufa 1 guda 3, masu harufa 2 guda 9, sai guda 13 masu harufa guda 3. Na farko suratul Baqara, Alif Lam Mim, harufa nawa ne? Harufa 3. Akwai suratul Ali Imran, ita ma Alif Lam Mim. Akwai suratul Ankabut, ita ma Alif Lam Mim. Akwai suratul Rum, ita ma Alif Lam Mim. Sai suratul Luqman, ita ma Alif Lam Mim. Sai suratul Sajada, ita ma Alif Lam Mim. Alif Lam Mim guda 6 kenan. Sannan kuma akwai Alif Lam Ra suratul Yunus, akwai Alif Lam Ra suratul Hud, akwai Alif Lam Ra suratul Yusuf. Waɗannan surori, akwai Alif Lam Ra suratul Hijr, haka ne ko aramma? Yawwa. Akwai Alif Lam Ra suratul Ibrahim, su ma su 5. To waɗannan su ne. Sannan kuma sai cikon guda 2, akwai Tasim Mim suratul Shu'ara, akwai Tasim Mim suratul Qasas. Ina fata an gane. to bayan waɗannan akwai surori kuma guda biyu wanda sun fara da harufa guda hudu. Sura ta farko suratul ra'd alif lam mim ra, kaga guda hudu ne, akwai alifun, akwai lamun, akwai mimun, akwai ra'un. Sannan suratul a'raf ita ce alif lam mim sad, to sai surori guda biyu wanda suka fara da harufa guda biyar su ne na ƙarshe. Na farko suratul maryam kaf ha ya ayin sad, na karanta ne kawai da sauri, ina fata an gane, da kafun ne, da ha'un, da ya'un, da ainun, da sadun. Sannan akwai suratul shura, ita ma ta fara da harufa guda biyar, ha mim ain sin qaf, akwai ha'un da mimun da ainun da sinun da kafun, waɗannan in ka tara su sune guda 29. Ina fata an fahimci wannan abin da kyau. To anan sai malami suka ce waɗannan harufan menene ma'anansu, sai wasu malami suka ce ba su da ma'ana, domin ka ɗauki qaf me ma'anan qaf, ina fata an gane. Ko da Hausa in aka ce maka ya me ma'anan shi, ba shi da ma'ana, amma in ka ce ya zo ya yi ma'ana ko bai yi ba, amma ya ɗin kaɗai ba zai baka ma'ana ba. Kun fahimci wannan abin da kyau? Ko ya ji ko ya gani, misali sai suka ce qaf harufa dama sun kasu kamar haka. Na farko akwai harafin da shi kaɗai ba shi da ma'ana, sai dai a yi amfani da shi wajen gina kalma, kamar shinun, shin mai ruwa kenan, ba zai taɓa baka wani ma'ana ba, sai dai ka yi amfani da shi ka gina shamsun, ina fata an gane, ko shadidun, ko wani abu. Amma shinun kaɗai ba za ta taɓa baka ma'ana ba, sai dai ta zamo ka gina kalma da ita. Amma akwai harafi shi kaɗai da yake da ma'ana a larabci, kamar mai kamar sinun, zaka ce ya alamu, kuma zaka ce sa ya alamu, ina fata an gane. Allah ce kalla sa ya alamun summa kalla sa ya alamun. Akwai kamar lamun, lamun tana zuwa ta bada ma'ana ta zamo lamun tamlik, kamar ka ce baitu zaidin, ko ka ce baitun li zaidin, abinda ke nuna mallaka. A takaice dai ina kawo waɗannan abubuwan ne saboda bawa abun haƙƙin shi, waɗansu Allah zai ba su ladan saurare, waɗansu kuma za su fahimta, masu kallo kuma ta nesa su ma za su fahimta. To waɗannan abubuwa qaf ko alif lam mim ko alif lam ra, su ko suna cikin abubuwan da jamhurin malamai suka ce Allah ne kaɗai ya san ma'anansu. In an ce me ma'anan alif lam mim, insha Allahu a'lamu bi muradihi, me ma'anan qaf ba tafsiri muke ba, ya za mu fassara qaf, sai mu ce ba mu sani ba, Allah ne ya san ma'anan shi. Me yasa ya kawo? Shine sai malami suka tattauna, babu abin da za a kawo cikin Qur'ani da babu dalilin kawo shi. Kun fahimci wannan abin da kyau? In an ce babu dalili, ya zama kaman gwaranci kenan. Qur'ani kuma kitabun ne hakim, wanda ke cike da hikima da fasaha da balaga, ba za a kawo abu a ce babu amfanin kawo shi ba. To wasu daga cikin malami suka ce amfanin kawo irin waɗannan kuramin baki, huruful almabani ko huruful almuqatta'a ko huruful hija'iyya, Allah yana kalubalantar larabawa ne. Misali idan ka ɗauki annabi Musa, babban mu'jizan da ya zo da shi ya gagari mutane a lokacin shine ya yi kalubalanci matsafa, duk wani matsafi ya zo gaba annabi Musa kwanan shi ya kare, bi ma'ana sai ya kunyata shi, saboda an aiko shi ne a cikin ƙasar Misra, Misra kuma suna ji da tsafe-tsafe da ƴan tsubbu da bokaye. To sai aka ba shi sanda, wanda wannan sandan tana da abun mamaki, da hasken da ke fita daga hannun shi, da abubuwa kala-kala na ban mamaki. Annabi Isa an aiko shi a cikin Yahudawa, a lokacin suna da ilimi na kimiyya, na likitanci da waɗansu abubuwa, shi sai zo da abin da ya gagari likitanci. Misali duk wani likita in zai ma magani zai ɗauki lokaci, amma shi kuma ko karyewa kai da ya shafa wani sai ka mike. Akwai irin wannan ɗaurin a duniya a yanzu, ba wani sojari a duniya da za a yi attack a ce ka warke. idan baka gani zai shafa idon ka ko yi ma addu'a ido ya bude idan kai kuturu ne warkar da kai ko kana da ciwon kuturta duk wani rashin lafiya ataki zai warkar da kai kai karshe mutum ma ya mutu ya taba shi ya ce kun bi iznillah kuma ya tashi to sai malamai suka ce ko wani annabi yakan zo da irin mu'jiza da Allah ya bashi abinda zai nuna cewa lalle fa shi annabin Allah ne to amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban mu'jizan da yazo da shi shine Qur'ani domin yanzu an ce maka ai annabi Musa yana da sanda yana kaza kaza ina sandan take babu ita haka ne ko ba haka ba kamar yanda baya nan haka mu'jizan nashi ma bata nan annabi Isa an ce yana da mu'jiza na warkar da kutare da makafi da guragu da wane ne ta da matattu to yanzu ga kutare ga guragu yana ina babu kamar yanda baya nan haka mu'jizan ma bata nan amma annabi da yazo da alqur'ani yana raye ko baya raye qur'anin nan kuma mu'jizan qur'anin yana nan za mu fito da kadan daga cikin mu'jizan qur'ani a ayin da zamu karanta a gaba dan ku sallallen qur'ani yana da abun mamaki to sai malami suka ce irin waɗannan qaf da Allah ke kawowa da irin sunun irin su alif lam mim Allah na kalubalantar larabawa ne a wannan lokacin tunda kun kware wajen iya magana kun kware wajen iya rera baiti kun kware wajen surutu me zai hana kuma ku tsara qur'ani ku kawo irin wannan gashi dai qur'anin da harufan yaren ku ake rubutawa alifun ne da lamun da mimun nunun ne da qafun ba waɗansu bakake ne annabi zai da su sababbi ba me yasa ba za ku iya kawo irin nashi ba ina fata an gane ke yasa galibi 99 cikin qur'ani duk inda Allah ya kawo wannan sai kaga gaban shi maganar qur'ani yake alif lam mim zalikal kitabu haka ne ko ba haka ba alif lam ra kitabun ko nan qaf sai aka ce wal qur'anil majid duk inda aka kawo waɗannan kalmomi zaka gaba maganar qur'ani yake to wannan yana nuna mu'jizan qur'ani da kalubale ga duk wanda yake ga zai iya tsara alqur'ani ga fili ga mai doki Allah ya ce qul la in ijtama'atul insu wal jinnu
ala an ya'tu bimithli hadha alquran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira
Allah ce kul kace da su la inijtama'atul insu wal jinnu inda aljannu da mutane duk duniya za su taru su yi meeting a kawo ƙwararrun masana cikin mutane ƙwararrun masana cikin aljanu a hada su a ce su kawo alqur'ani ala an ya'tu bi misli hadha alqur'an su zo da wani abu irin alqur'ani ba ma kaman shi ba mai kama da shi ba washi din ba la ya'tu bi misli ba za su taba zuwa da abin da ya kama da alqur'ani ba Allah ce walau kana ba'dhum li ba'din dhahira ko da sashin mutane da sashin aljanu suna taimakon juna wajen kawo hikima da taimako don tsara Qur'ani ba zai yi ba Allah subhanahu wa ta'ala yace qaf abinda na manta ban fada ba wannan sura sura ce makkiya an saukar da ita kafin annabi hijira Allah sai yace wal qur'anil majid wal qur'anil majid Allah yana rantsuwa da alqur'ani mai girma alqur'ani littafi ne mai girma Allah na rantsuwa da shi saboda abin da ya tattara na alkhairi da albarka da falala da duk balaga da gagara misali da gagara koyo da yake cikin qur'ani kuma magana ne na Allah lalle ya cancanta Allah ya rantsa da shi a cikin alqur'ani mai girma Allah ya yi rantsuwa ne saboda ababe guda biyar an fahimci wannan abin da kyau duk inda Allah ya yi rantsuwa zaka yi kan rantsa ne dan tabbatar da ɗaya daga cikin ababe guda biyar abu na farko Allah ya kan rantsa alqur'ani dan ya nuna cewa shi kadai cancanta abota mishi Allah ce wasafati safat fazajirati zajira
wasafati saffa fazajirati zajira fataliyati dhikra inna ilahakum lawahid.
Allah da ya rantsuwa da waɗannan ababe guda uku yace inna ilahakum, lalle abun bautan ku lawahidun, abun bauta ne guda daya, shi kadai tallin tallaya daya. Kun gana Allah ya rantsa saboda me? Dan ya tabbatar da shi kadai cancanta abota mishi. Sai dalili na biyu da yake sa Allah ke rantsuwa cikin Qur'ani shine dan ya tabbatar da manzon Allah gaskiya ne. Yace Yasin,
Bismillahir Rahmanir Rahim. Yasin wal Qur'anil Hakim.
Allah yace Yasin wal Qur'anil Hakim, ina rantsuwa da Al Qur'ani Al Hakim wanda yake cike da hikima. Yace innaka laminal mursalin, tabbas kai kana daga cikin manzanni. A lokacin da aka ce shi magariyaci ne, shi boka ne, Allah sai da ya rantsuwa yace innaka laminal mursalin. Da yaje can gaba cikin suran yace wa ma'allamnahu shi'ra
wa ma yanbaghi lahu, ma'allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anin kareem.
Sai abu na uku da ke sa Allah ya rantsuwa, Allah yakan rantsa dan nuna cewa tashin kiyama gaskiya ne, abinda zai faru a cikin ta na hisabi ma gaskiya ne, wuta da aljanna duk gaskiya ne. Aina Allah ya wannan rantsuwa a rama? Allah ce wa dhariyati dharwa,
bismillahir rahmanir rahim, wa dhariyati dharwa فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع.
To kun ga Allah ya rantsuwa anan sai ce wa in innama tu'aduna lasadiq, alƙawarin da ake muku nan fa gaskiya ne, cewa akwai wuta, akwai aljanna, akwai siradi, akwai kaza, akwai kaza, za a yi azaba, akwai ni'ima, tabbas fa gaskiya ne. Yace wa inna ad-dina lawaqi'un, tabbas ad-din, tashin kiyama da sakamakon tashin kiyama da abin da zai faru, lawaqi'un, tabbas sai ya afku. Wannan shine abu na nawa? Abu na uku kenan ko na hudu? Allah ya yi rantsuwa dan tabbatar da shi ya cancanta abota mishi, Allah ya yi rantsuwa dan ya tabbatar da cewa annabi gaskiya ne, sannan kuma Allah yakan yi rantsuwa dan nuna cewa tashin kiyama gaskiya ne. To Allah kuma yakan rantsa ma dan ya tabbatar da alqur'anin ma gaskiya ne. Ina fata an gane. Shi yasa ya ce wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilin, suratul dukhan, hamim, wal kitabil mubin. Allah ya ce ya rantsa da littafi al-mubin mai bayyana gaskiya, sai ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakati, lalle mu muka saukar da alqur'anin nan a cikin daren lailatul qadari, dare mai albarka. To sai abu na karshe da Allah ke rantsuwa ya rantsa dan bada labarin dan adam, cewa dan adam bashi da mutunci, ko dan adam yayi hasara, ko dan adam kaza ne. Ina fata an gane. Kaman wal asri, sai ce innal insana lafi khusr, Allah ya yi rantsuwa da zamani, tabbas dan adam yana cikin hasara. Sai ce illal ladina amanu, exception kawai shine waɗanda suka yi imani, suka yi aiki nagari. Ina fata an fahimta. To kaga wannan duka, sannan an ka duba watini wa zaitun wa turisinin wa hadhal baladil amin laqad khalaqanal insana, nan ma labarin mutum Allah ke bayarwa. Ire-iren su duk inda ka bi rantsuwan Qur'ani zai koma ne zuwa ga ɗaya daga cikin waɗannan ababe. To na Allah da yace wal Qur'anil Majid, Allah na rantsuwa da Al-Qur'ani Al-Majid mai girma. Al-Qur'ani littafi ne mai girma, littafi ne mai falala, wanda riko da shi kuma zaman lafiya ne ga rayuwanka. Idan al'umma ta yi riko da shi ma sai ta zauna lafiya. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a cikin ruwayan Imam Ibn Hibban cikin ingantaccen littafin shi daga Abu Shurayhin Khuwayyid bin Amr al-Adawi, Allah ya kara masa yadda, yace kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wata rana muna zaune annabi sai ya fito mana sallallahu alaihi wasallam faqala sai ce abshiru kama albishirinku ya sake ce wa abshiru e kuyi bishara kuyi farin ciki albishirinku ga wani labari mai dadi sai annabi ce alaysa tashhaduna allahu la ilaha illallah annabi tambayi sahabbai yanzu shin ba ku ba da gaskiya cewa ba abin bauta da gaskiya bisa ga cancanta sai Allah ba qalu na'am sahabbai suka ce kwarai kuwa yace wa anni rasulullah ba ku ba da gaskiya cewa ni manzon Allah bane ba sahabbai suka ce haka ne sai da ya tambayi gaskiyan imanin su kafin ya ba su labarin da zai ba su ina fata an gane da suka tabbatar ba dan yana shakku game da su ba sai suka ce da shi sai annabi ya ce da su fa inna hadhal qur'ana lalle wannan alqur'ani tarafuhu bi yadillahi gefen shi fa a hannun Allah yake wa tarafuhu bi aidikum gefen shi kuma a hannunku yake kamar qur'anin ku kuna rike da gefe daya Allah na rike da gefe daya yanda annabi buga misali kenan sai annabi ya ce fatamassaku bihi ku yi riko da shi riko na gaskiya yanzu aka ce mahaifinka yana rike da wani abu kai ma kana rike da wani abu kaman kun rike shi ku biyu za ku dauka za ka masa rikon wasa ba za ka yi ba saboda me saboda darajar wanda ke rike da wannan bangaren to ka kalli girman wanda ya halicce ka annabi ya ce shi yake rike da bangare daya na qur'ani kuma kuna rike da bangare daya sai annabi ya ce fatamassaku bihi ku yi riko da alqur'ani fa innakum lan tudillu in kun yi riko da alqur'ani to ba za ku bata ba duk abin da za a zo da shi inda ka rike qur'ani kuma ka fahimce shi fahimta na gaskiya fahimta bisa fahimtar magabata ba wanda zai zo kawo maka wani tatsuniya kuma ka biye mishi sai annabi ce walan tuhliku ba'dahu abadan har abada ba za ku halaka ba matukan kun rike alqur'ani riko na gaskiya saboda haka yan uwa mu rike alqur'ani mu koyi karatun shi mu amini aiki da shi musamman anonin shi mu aiki da shi ba kawai zallan karanta alqur'ani ba kai da zama kana karanta alqur'ani kuma ya zama hujja akan ka annabi ce alqur'ani hujjatul lak aw alayka qur'ani hujja ne a gare ka ka karanta ka samu lada ran tashin kiyama Allah baka aljanna dan ka karanta qur'ani aw alayka ko kuma a kafa maka hujja da qur'ani akai ka wuta qur'ani ya ce kar ayi kaza kuma ka karanta kuma kai qur'ani ya ce kar ayi sata kar ayi tsafi kar ayi annamimanci kar ayi zina kar ayi shagiya kar ayi kaza kar ayi zalunci a rike amana duk abin da ya fada baka yi ba to sai zama an kafa maka hujja an azabtar da kai Allah kar ka samu a ciki wannan hadisi ne ingantacce daga cikin manyan malaman hadisi da suka inganta shi akwai Shu'albul Arnaut Allah mishi rahama alqur'ani mai girma littafi ne kamar yadda na fada wanda ya gagari duniya shi yasa a yau babu abinda tunda babu wani littafi a duniya da aka rubuta shi ba a ci gyaran sa ba sai qur'ani duk wani littafi da ka sani a duniya ko wani musulunci ne ko ba na musulunci bane ba imma an birkita shi ko kuma an ci gyaran wanda ya rubuta littafin kun fahimci wannan abin da kyau misali ka dauki at-taura da injila littafi annabi Musa da littafi annabi Isa bayan annabawan sun bar duniya an jirkita littafin an saka abubuwan da ba haka littafin yake ba idan ka dauki Bible shi sa Ahmad Didan Allah mishi rahama da dalibin shi da su Dr. Zakir Naik suke cewa shin Bible maganar Allah ne wannan Bible din da ke hannun mutane a yanzu domin maganganu da yawa aka sa a ciki wanda turawa ne suka saka da wasu daga cikin munafikan Yahudawa amma na lokacin annabi Musa ba haka yazo da littafin ba haka annabi Isa ba haka yazo da littafin ba to tunda an ƙara waɗansu abubuwa a ciki zan ba magana Allah bane kenan ina fata an gane wannan kenan amma alqur'ani mai girma har yau ba wanda ya sai ƙara wani abu a cikin shi duk abin da ka ƙara yaro karami zai ma gyara kana karanta Fatiha ba dire ba yara za su ma dariya haka ne ko ba haka ba ko da littattafai da ake rubuta na musulunci in dai rubutun mutum ne za a samu wani malami ya ce nan akwai gyara amma qur'ani haka yake tunda aka saukar da shi har tashin duniya ba abin da zai canja ko ba za a samu wasu masana da za su zo su ce wai wurin nan da kaza ya kamata a yi. Sannan shi kadai ne littafin da tunda aka sauko da shi har yau kullun ƙara gano abubuwa ake a cikin shi na ilimi. Bari in ba ku misali da abu guda ɗaya wanda bincike ne na science. Kun ga a yau a duniya babban abin da ake tinkaho da shi shine thumbprint, haka ne ko baka ba, ko fingerprint, abin da ma'aikata ba sa so, gwamna ya kawo ko ana ta kuka. Abin da sa ma'aikatan mu anan ba sa so, na farko suna ganin mahukuntan su ma azzalumai ne, haka ne ko ba haka ba? Sannan albashin da ake ba su yayi kadan, dan me zaka zo ka takura musu da fingerprint? Ke yasa kusan kowa ba shi da gaskiya, masu kawo ba su da gaskiya, waɗanda aka kawo ba su da gaskiya, ke yasa ake ta rigima? Amma inda a ce masu mulkin adilai ne, ma'aikatan ana musu abin da ya kamata, duk dokan da aka ɗauka a kansu ba za su yi kuka ba. Domin ka je ƙasashen waje su suna aiki nema da hours. Idan aka ɗauke ka aiki awa biyar a rana, iya awa biyar ɗin za ka yi, ka tafi ƙarfe 10 na safe ka dawo ƙarfe 3 na yamma, to kun ba ka yi saka latin minti 10 ba, za a cire a cikin albashinka. Ina fata an gane. Ko ba za a bari ka ƙara minti 10 ba, sai an biya ka ƙara minti 10. An fahimci wannan abin da kyau? Wannan ba shi ne adalci ba. Mu sai a ɗauki mutum aiki a ƙa'idan aikin Najeriya awa 40 ne a sati, kwana 5 awa 8-8, kaga 40 kenan, daga ƙarfe 8 na safe zuwa ƙarfe 4 na yamma, ƙarfe 4 na yamma. Wani ba zai zo ba sai 11, ya zo yana muzurai. Ina fata an gane. Wani zai tashi ƙarfe 2, wani Balarabe ne aka turo shi nan ƙasan, ya zo shi Kano. Wata ma'aikata ne, ba zan faɗi sunanta ba saboda a rufa musu asiri, ya zo wani bincike ne, sai aka ce a wannan ma'aikatan zai yi. Ƙarfe 7 na safe ta ofis, ya ga ba kowa, ya zauna ya ga ko ma sun da bai zo ba. Sai can wurin 8 ya ga masu shara sun zo. A takaice dai yana wurin nan, yana ta ganin ma'aikata ƙarfe 9, ƙarfe 10, shugaban wurin gaba ɗaya ma sai wajen 11:30 ya zo. Sai ya ce wa haka aiki a Najeriya? Aka ce a ai nan kan ba a san mako. Ya ce to abin nan ba zai yiwu ba. Ya ce ƙasar nan ba za ta taɓa ci gaba ba, domin ƙa'idan aikin an ce a zo 8, shi tun 7 da wani abu ya zo, shugaban wurin gaba ɗaya bai zo ba sai ƙarfe 11:30, kuma za a biya shi albashin ya zo tun 8, sannan ƙarfe 2 ya tashi ko ƙarfe 1. Ya ce wannan Najeriya Allah jiganta da rahama kawai. Ina fata an gane. Kuma shi ne gaskiyar magana. Dole sai mun gyara gaba ɗaya mu da masu mulkin, da waɗanda ake mulka, da ma'aikatan gwamnati, da 'yan kasuwa, da malaman jami'a, da ɗalibai, kowa sai ya gyara, da malaman addini, kowa. Wallahi in bai gyara ba, haka za a ta tafiya ƙasan a kife, sai inda hali yayi kawai. Allah ya kiyaye. A tsine wa shugabanni, kara tsine musu, ba abin da zai canja. Buhari ya tafi tuni muna zuwa. Muna fatan Allah ka mana sauki. Amma in dan ta halinmu ne, wallahi ba mu cancanci Allah mana sauki ba. Wannan shi ne gaskiyar magana. Sai dai Allah mana sauki saboda rahaman shi kawai. Amma duk kowa ba shi da gaskiya. Allah ya kiyaye. To a ƙarƙashin wannan, masu bincike na zamani harkan fingerprint, in za ka yi passport a ce sai an maka, ka je rijistar ATM ɗinka ya ɓata ko wane ne ko sabon layi, a ce sai an ɗauki yatsunka, ka je katin ɗan ƙasa, katin zaɓe, komai. Wato wannan shi ne ɗan adam, wannan yatsun mutum ɗin. To kun san wani abu? Abinda bincike ya nuna, an jima ana amfani da 'yan yatsu wajen rubutu ko wajen wani abu, amma ba a gano hikiman amfani da su ba, hatta a wajen kamar ballot paper na zaɓe ko kuma wanda bai iya signing ba, a ce ya ainihin danna mene dangwali wani tawada ya manna. An jima ana amfani da wannan abun, amma a gano hikimar abun sai a 1823. Akwai wani mutum da aka samu ɗan ƙasan Czech Republic, sunan shi Package, shi ne fara zama ya tunanin wa waɗannan 'yan yatsunkan da ake dannawa ko ake abin da mai dalili. Ya yi ta bincike, sai ya fara gano, yana gani fa kaman kowa da nashi. Kun gane wannan abin da kyau? To amma sai aka samu wani mutumin Ingila
mai suna William Herschel a wurin 1858 da kuma Henry Paul a 1877 duk suka yi bincike suka gano duk duniya kowa wannan abun shi kadai yake da shi duk duniya kowa na shi daban ba wanda wannan abun da na wani iri ɗaya ne tun daga annabi Adam har zuwa dan da za a haifa na ƙarshe kowa tumfirin ɗin shi daban ne yanzu in ba Allah ba wai zai wannan abun shi yasa ba za ka taɓa zuwa ka danna hannunka a ce ba kai bane ba in ba kai bane din ba kai bane ba amma in dai kai ka danna duk inda ka je a duniya abun guda ɗaya ne kun fahimci wannan abun da kyau wani abokin mu ya je embassy America a Dubai ya nemi visa suka rejectin shi sai dawo Lagos sai nema da yaje suna da suka ce ba ka je Dubai an hana ka ba nan din ma mun hana ka misali duk inda ka je a duniya in da an dauki wannan an yada shi wallahi duk inda ka je kai kadai ne in ka tara mutum biliyan 100 kowa da nashi kun fahimci wannan abun da kyau to ba a gano wannan abun ba sai shekaru kamar 200 da ya wuce sannan aka fara gano cewa wannan abun ma ai kowa da nashi to amma a fara amfani da shi kuma a sashi a system wajen kama masu laifi da wanene wanene shi kuma har sai da aka zo wajen 1893 aka samu wani Edward Harry wani babban jami'in tsaro ne a Ingila sannan ya fara gano kaman criminal a dinga amfani da thumbprint wajen gane su to abin da sa na kawo muku wannan abun kun ga nace duk duniya wannan abun kowa da nashi amma ba fara bincike an gano abun ba sai shekara 200 da ya wuce amma shekara 1400 da Qur'ani ya bada labari ina fata an gane tuntuni Qur'ani ya bada labari a ina Allah da yana magana cikin suratul qiyama la usum bi yawmil qiyama wala usum bin nafsil lawama aya sabal insanu allan najma idama sai ce bala qadirina ala an sawiya bananahu Allah ce la usum bi yawmil qiyama Allah yana rantsuwa da ran tashin qiyama wala usum bin nafsil lawama Allah yana rantsuwa da rai mai yawan zargin kanta yace ayi hasabul insanu shi dan adam yana zato yana tsammanin allan najma idamahu idan ya mutu ya rididdige cikin kasa ba za mu tattara kasusuwan shi mu saki halittar shi ba sai ce bala ba haka bane ba qadirina mu masu iko ne ala an sawiya bananahu mu daidaita ma gefan yan yatsun shi mu dawo da su yanda suke to shine malamai na wannan zamani suka ce me yasa Allah ya ware wannan wurin yayi magana akan shi saboda muhimmancin shi a jikin dan adam da kuma sirrin da ke jikin shi yanda cewa kowa nashi shi kadai ne to duk da ka shiga cikin kasa ka rududdige ka zama kasa kashinka ya koma kasa komai ya lalace Allah zai dawo da kai hatta wannan abun Allah ba zai manta yanda ya halicce shi ba ina fatan fahimta a gaishe ka Allah wato Allah ya isa wato isa din na iko ina fata an gane to wannan abu ne da ya kamata ya kara maka imani da Allah masu fingerprint da aka gano shi kwanan nan tuntuni Qur'ani ya bada labari shi bala qadirina ala an sawiya bananahu ya salam to ina ga saboda lokaci nan ya kamata mu tsaya gobe insha Allah za mu ci gaba a daga wannan ayan abinda mu karanta ne dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afwa ya Allah muna roƙonka da sunanka mafiya kyau da sifofinka mafiya kamala ya ubangiji duk abin da yafi karfin mu Allah ka fi karfin shi Allah ka iya mana shi ya ubangiji duk wanda yake da damuwa Allah ka san damuwa wanda muke da shi Allah ka yayi mana ya ubangiji duk wanda yake da bukata na alkhairi Allah ka biya mishi waɗanda ba su da lafiya gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka sanya albarka cikin gidajen mu ka sanya albarka cikin makarantun mu ka sanya albarka cikin kasuwannin mu ka sanya albarka cikin ma'aikatun mu ya ubangiji wannan kasa ta mu Allah ka mata albarka Allah ka zaunar da wannan kasa ta mu lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari ya ubangiji ka ba mu iko yin aiki na gari bisa imani da ikhlasi Allah ka karba mana ayyukan mu na alkhairi ka gafarta mana zurban mu ka sa mu gama da duniya lafiya Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء
اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين رب العالمين اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم
Thank you.